Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen na ranar Talata 1 ga watan Satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage,
Ibrahim Jermai
da ni Maryam Dauda.
Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a. Yau ma za mu ci gaba da tattaunawa akan tanade-tanaden da gwamnati ke yi wajen kare haƙƙin ɗalibai, manya da yara daga miyagun malamai.
Waɗanne matakai ne ɗalibai mata ya kamata su ɗauka wajen ƙwatarwa kansu ƴanci ko kuma gujewa tarkon miyagun malamai?
Akwai matakin da mutum zai ɗauka don saboda idan ka faɗa ma iyayenka to suka kaga basu bada goyen baya akan abun ba, to zai iya in ya kira ka a waya yana da numban ka, zaka iya dannawa kai recording din komai ka bada. In ya so kin gani gashi zahiri an ji muryan shi, kuma zaka iya kai samun wani babba haka a makaranta ka bada don saboda akai karan shi a san matakin da za a dauka a tare da shi.
Al'umma tamkar jikin dan adam ce wanda ya kunshi sassa daban-daban. In har bangare daya ya samu matsala za ta shafi sauran bangarorin. In haka ne wace gudunmuwa al'umma za ta bada don taimakawa wajen kare haƙoƙin ɗalibai da wasu malamai ke cin zarafinsu?
Babbar gudunmuwar al'umma shine na farko su sa idanu akan yaran, sannan kuma na biyu idan waɗannan abubuwan sun faru su daina kallon wanda aka yi wa, su daina kyamar shi wanda aka yi wa laifin, abi abin ya faru a kan katin victim ɗin ko faɗe ko kuma ta samu an ci zarafinta ne ko malaminta ne domin za a ji mutane suna ce ai wannan malaminta an ci yayi kaza, ai lalle ƙarshenta ya faru. To su daina duba irin wannan.
A filin matasa masu basira kuma yau za mu kawo muku ƙarshen hirar da muka yi da Maryam Awaisu wadda ta rubuta littafi akan cutar amo sanin jini mai suna Burning Bright a Turanci. Lamis Maryam Rutala kuma na nan tafi da filin girke-girke. Bayan haka za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya duka cikin shirin yau da gobe.
To a shirin namu na yau, Maryam Awaisu ta ci gaba da yin bayani akan cutar amo sanin jini da kuma yadda za a iya gujewa wannan cutar a lokacin da abokin aikin mu Yusuf Harande ya hira da ita.
Kamar mutanen da suke a karkara, ta yaya za su iya gane cewa ɗansu ko ƴarsu tana da wannan cuta?
Eh, to gaskiya zo asibitin dai shine yafi, amma wanda suke karkara in suka zo asibiti yanda ake ganewa suna complaining cewa gaɓoɓin yaran suna kumbura, yana yawan kumbura ba tare da sun bige ba ko wani abu, kuma su ta kuka cewa akwai ciwo. Sannan idanunsu shine ma na farko, idanunsu yana kala yellow, sai a ta cewa shawara ne, idanunsu yana kala yellow sosai balle in ba su sha ruwa sosai ba. To akwai wani wasu dai da zan ce in dai ba likita ba ne ko ka saba ganin masu ciwon ba ka gane sosai ba, amma akwai wani irin goshi da suke da shi, akwai wasu irin haƙora da suke da shi, sannan kuma akwai babban ciki sosai. Amma dai zuwa a yi gwajin na asibiti shine ya fi.
To a takaice kina nufin kenan duk iyaye da suka ga ƴaƴansu suna da waɗannan alamomi da kika bayyano to su garzaye zuwa asibiti don a ainihin duba su kenan?
Gaskiya ya kamata da gaggawa.
Za a iya cewa kenan yanzu kamar ke tunda Allah ya sa kina da wannan cutar za ki iya in kika haifi ƴaƴa su ma su zama suna da ita kenan?
A sosai kam, in dai ba na auri wanda jini shi AA ne ba, wato duka jini mai kyau, kaga duk yanda aka yi yaron duk goya aka yi ko su ɗauki sinadarin nawa mara kyau dole na su yi mai kyau ne, sai su zama duka su fito AS kenan. Sai dai in an yi haka shi ne ba za a samu matsala ba.
To wannan littafi naki da kika rubuta Malama Maryam, kin rubuta shi ne da harshen Turanci. To kina tunanin akwai waɗanda za su zama na cewar suna jin Hausa kuma ba sa jin Turancin nan, ta ya za su yi su fahimci wannan littafin naki ko su fahimci sakon da ke cikin wannan littafin naki?
Gaskiya na yi tunanin wannan. A yanzu babu yanda wanda baya jin Turanci zai iya fahimta ko karanta wannan littafi, saboda haka ina fatan zan samu juya shi zuwa harshen Hausa, don na san labari ne da gaskiya mutane ya kamata su karanta.
To wannan littafi da kika rubuta Malama Maryam, shi wannan labarin da ke cikin wannan littafin labari ne na gaskiya koko labari ne irin na tatsuniya?
An haɗa da duka biyu. Labari ne na tatsuniya, saboda mutanen da ke labarin ba wai da gaske akwai su ba, amma shi labarin kankanshi labarin mutane da yawa ne masu ciwon nan, irin wahalhalun da suka sha, tunda kala-kala ne da yawa. Saboda haka sai na ɗaɗɗauko misalai kala-kala, sai aka sa shi a cikin labari, sai ya zama yana faruwa a cikin labarin wata, to in ce yarinya ko mata guda ɗaya a cikin labarin. To abin da ke faruwa da ita da gaske, irin abubuwan da ke faruwa kenan da mutanen da ke da wannan ciwon, amma ba wai akwai wata mai suna irin ta bane da gaske da duka abubuwan nan suka faru da ita.
To ta yaya kike ganin yafi sauki a magance ita wannan cuta ga masu ita waɗanda ba su da kuma zarafi?
Gaskiya maganin babu maganin da yafi, tun daga farko a kiyaye kawai, tun da ciwo ne wanda za a iya kiyayewa.
A gaishe da Maryam Awaisu. Duk da ana ikirarin cewa akwai ƙungiyoyi da gwamnatoci da ke kare haƙoƙin yara a ƙasashe, musamman ma a ƙasashe masu tasowa wanda suka haɗa da Najeriya, amma har yanzu ana muzanta haƙoƙin yara lokuta da yawa. Wane irin tsari gwamnatin Najeriya ta tanada wajen kare haƙin yara? Tambayar mu kenan ta jiya, kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook.
Hakika zai yi kyau gwamnatin Najeriya ta sa azama wajen kare haƙin yara, domin su ne manyan gobe, kuma da yawa wasu talauci yasa ana bautar da ƴaƴansu. Wannan hannun ka mai sanda ne ga duk ƙungiyoyin da ke cikin ƙasa baki ɗaya. Sako daga Hafiz Balarabe Gusau.
Yau da gobe, kawai duk wanda ya ci zarafin wata, kawai a cina shi zarafin don ya gane kuransa, ko a kai shi gidan maza, kai a yi duk abin da dokar ƙasa ta tanadar. Yau da gobe, Allah shi ƙara muku fasaha, amen. Sako daga Baba M. Salabanki.
Yau da gobe, hakika ina kira ga gwamnatin Najeriya da su kula da karatun yara. Shi ne kawai zai taimaka wa wasu yara da suke aikin bauta ko kuma aikin da ya fi ƙarfinsu. Sako daga Muhammad Bashiru da Mariola.
A gaskiya ba mu yarda ba, ana ta yaudara mu da yara manyan gobe, kuma har yanzu goben ba ta yi ba. Ana ta kashe mu. Babu ilimi, sai ɓata tarbiyyar mu da 'yan siyasa ke yi. Gaskiya lokaci yayi da za mu tashi mu kwaci kanmu, don mun gaji da gafara sa ba mu ga koda ƙura ba, balanta na ƙaho. Sako daga Muhammad H. Awal.
To, ni dai shawara zan ba wa gwamnatin Muhammadu Buhari, ya kamata ta inganta rayuwar yara da ba su kyakkyawan ilimi, domin ilimi shi ne farkon inganta rayuwar yara, domin yara manyan gobe ne. Allah ya sa gwamnatin Buhari ta duba wannan. Sako daga Arabiyya Awal mai faci.
Yau da gobe, abinda gwamnatin Najeriya ya kamata a ce tana yi akan haƙƙin ƙananan yara shi ne a saka doka mai tsanani ga duk wanda ya ci zarafin wani ƙaramin yaro ko yarinya. Wannan shi ne zai magance matsalar cin zarafin yara. Sako daga Adamu Dan Abiola Kumu.
Yau da gobe, ku daina wahalar da kanku akan neman amsar cewa wani irin tanadi ne gwamnatin tarayya ta yi akan ƙananan yara. Ganin cewa ko mu matasan ƙasar ba wani haƙƙi da muke samu akan yadda ake raban mukaman ƙasa, ballantana a yi zancen haƙƙin ƙananan yara. Sako daga Nura Bello Daraja Kaset Gusau.
Gaskiya kam, ya kamata gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamiti wanda za su kula da haƙƙin yara, don kuwa yara su ne manyan gobe. A rashin kula da haƙƙinsu ne yasa tarbiyyarsu ke taɓarɓarewa. Idan tarbiyyarsu ta taɓarɓare kuma, sai kaga sun faɗa wani halin da za su hana mutane sakat. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Al-Mungawi Macina.
Yara, matasa, magidanta, tsofaffi, duk tsintsiya maɗaurinki ɗaya ne. Ya kamata a tallafa wa kowane ɓangare a harkokin yau da gobe. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe.
Babban hanyar da za a bi domin ganin an inganta rayuwar yara a Najeriya ita ce a samar masa da ilimi ingantacce domin shine zai dora su ga ingantacciyar rayuwa mai dorewa tare da inganta rayuwar uwayen yara domin su ne za su sanya ido domin ganin cewa wani ko wasu gungun mutane ba su tauye haƙin yaran da sunan yin ayyukan ƙarfi ko barace-barace ba sako daga Abdul Malik Sa'idu Gusau mai bire da tashar Bago Gusau
Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku muhawarar zauren matasa wanda duk maza ne suka yi wannan muhawarar game da tabarbarewar dangantaka tsakanin malamai da daliban su. Yau za ku ji daga bangaren mata akan irin barazanar da wasu malaman ke wa daliban su a ƙarƙashin jagorancin Halima Abdullahi. Ga yadda tattaunawar su ta kasance.
Wannan lokaci ina tare da dalibai waɗanda kowace ta fito daga makarantarta daban. Bari in fara da malama Shakar. Yanzu yaya kike ganin yadda a jami'o'i ko kuma makarantun da suke gaba da secondary har ma a wasu makarantun secondary sai ke ga malamai ke neman daliban su ta hanyar yi musu barazana da za su faɗar da su jarabawa ko kuma dai wani abu makamancin wannan. Ke ta yaya kike yi wa abin kallo?
Assalamu alaikum. Farko dai zan ce malaman su ma san zuciya ne suke yin waɗannan abubuwa dan ya za a yi kawai dan saboda kana neman wani abu a gun yarinya sai ka ce kawai zaka bata mata jarabawa ita kuma dan saboda ba su dogara ga Allah ba kenan sai ta ce ita ma za ta baka haɗin kai to su ma ɗaliban dai suna da matsala a ta wannan kuma su ma malamai dai sai na ga ai amana ne iyaye suke ba su a game da yara
ke kuma wani hange kike yi na ganin laifin waye su ɗaliban da su ba za su ɗaukar wa kansu mataki na su hana malaman lalata musu rayuwa ba ko kuma a ganin ki malaman ne
to su ma ɗaliban da kai matakin da za su ɗauka akan yanda hakan ba za ta faru in yau malami ya kirawo ka ya ce maka ga buƙatarsa kana iya faɗa masa uzurinka in ya ƙi ya nemi ya ɓata maka ya shigar maka rayuwa da kyau kana iya zuwa ka faɗa wa iyayenka ka ce to kai fa malam kaza gashi gashi abin da yake cewa har yana son ya ɓata maka result ɗinka akan cewa kai ka ce ba za ka bashi gudunmawa ba kuma in ya shigo class wani lokaci sai ya kore ka ya ce ba za ka yi attending class ɗinsa ba saboda kai ka ƙi bashi haɗin kan abin da yake nema a tare.
Ita minni biya yanda ka ce za ka iya zuwa ka gaya wa iyayenka ko kuma wani abu makamancin haka gashi malaminka yana neman ka zai ɓata maka rayuwa a makaranta. To ba kya ganin a matsayinki na ɗaliba ko da akwai wasu hanyoyi da ɗalibai za su bi ko da wannan malamin ya musa na tabbatar da shedar eh hakan ta faru.
To akwai matakin da mutum zai ɗauka don saboda idan ka faɗa ma iyayenka. To suka kaga ba su bada goyon baya akan abun ba to zai iya in ya kira ka a waya yana da number ka zaka iya dannawa kai recording din komai ka bada in ya so kin gani gashi zahiri an ji muryan shi kuma zaka iya kai samun wani babba haka a makaranta ka bada dan saboda akai karan shi a san matakin da za a dauka a tare da shi
wani lokacin minni biya ba ta ganin da laifin ɗaliban su ma suna da irin nasu son zuciyar na idan su malaman nasu sun ne me su suma su ba su haɗin kai saboda yanzu kusan matasa idan su kowa ya riga ya rufe so yake yi ya ci wannan jarabawa
haka ne kuma saboda kowace ɗaliba ita burinta ta ga ta samu abin da ta je nema saboda ta ga ta kyauta shawa iyayenta kuma ta fito da sakamako mai kyau to amma fa dai kamun kai yafi komai a cikin dai rayuwar nan da muke ciki in dai mace tana da mutuncin ta yafi mata komai a rayuwa ba wai fita da jarabawa mai kyau ba ka fita da jarabawa mai kyau sannan ka fita kuma jiki babu kyau ai babu dai
to a ƙarshe shakartu wata shawara zaki ba ma ɗalibai da malamai
to daga ƙarshe dai ina da cewa ɗan uwana ɗalibai kowa dai ya rike mutuncin shi don saboda mutunci ya fi komai don in har mutuncin nan ya zube to fa ba yanda za a yi ta samo shi kowa ya rike yanda Allah ya zaunar da shi kawai su tabbatar da hakan ne amma in ba haka ba dan saboda kana gaba da mutum kawai sai ka nemi ka bata mai rayuwa dan san zuciya kuma suna da yaya ba sa tunanin cewa su ma rayuwar ƴaƴansu za a lalace shi to shi isa
a ƙarshe kamar ni biya me zaki ce
to ni dai ina ba mu shawara mu dai dalibai akan mu rike mutuncin kanmu kuma mu rike wa iyayen mu su ma nasu mutuncin saboda iyayen mu za su ji dadi akan yau ga yansu ta gama karatu lafiyar Allah su kuma malamai su ma su rike nasu mutuncin su rike wa yayansu mutunci da kannan su in ba su da yaya suna da kanni in ba su da kanne suna da yan uwa yau da gobe in ba a lalata naka ba a lalata dan uwan
to ma sauraro kun ji dai yadda muka tattauna da waɗannan dalibai a wannan fili na yau da gobe da ke zuwan muku daga muryar Amurka Halima take cewa a ci gaba da kasancewa da wannan shiri na yau da gobe
to madalla a gaida Halima Abdullahi da zauran dalibanta a makon da ya gabata abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya tuntubi barista Maryam Ahmed Sabo akan hukuncin da ka iya biyo bayan laifin cin zarafi a yau kuma barista Maryam ta bayyana yadda gwamnati za ta yi dokoki da za su magance wannan matsalar a makarantu da kuma yadda iyaye da al'umma baki ɗaya za su taimaka
takeice zamu iya cewa akwai wata mafificiyar hanya da ya kamata a bi don magance irin waɗannan matsalolin a cikin makarantun gaba da sakandare gabaki ɗaya a ƙasar
gaskiya akwai hanya na farko dai a musamman da policy na sexual harassment din wannan na neman dalibai yan makaranta na farko kenan sannan kuma abubuwan da suke faruwa lalle su yaran nan da iyayensu sai na kama su da su kuma kungiyar malamai ta makaranta ta makarantu da shi student affairs office sai maka musu idan abin ya faru da cewa sun je an kai kara malamin nan an gabatar da shi an yi mishi hukunci domin yin wani hukunci shine zai samar da cewa ya bayar da darasi ga wani ma idan iya tunanin yi ba zai yi ba idan har abin da ake zargin malami da shi yayi akwai sakaci ga irin yanda ake tafi da bincike da yanda ake tafi da irin wannan shari'a shi yasa baya ba ma yaran kwallon giya idan ya faru din masu cikin su fada dan haka nake kira da hukumomin da ya dace idan har yarinya ta zo ta kawo wannan kara a sanin da za a kare mutuncin ta a kare kuma identity din ta kada a bari cewa an san ko wace ce ta zo ta kai kara din gashi sannan kuma samar da policy din na sexual harassment a makarantun mu na gaba da sakandare zai taimaka idan har majalisa ta kasa national assembly suka samar da wannan aka fito da shi aka aiwatar da shi domin aka ce wai rigakafi ya fi magani to mu yi kokari mu samar da wayannan domin ba mu fatan ma hakan ya faru har a je ga wajen hukumomin shari'a
to Hajiya zamu duba mu ga cewar wanda irin tanaji ne ake da shi a gwamnatance wanda yake ya kare haƙƙin yara
alhamdulillah akwai tanade-tanade da dama waɗanda suke sun kare haƙoƙin yara na farko dai kaga akwai ma wannan child rights act da muke da shi kundin wanda yake kundin tsari na kare haƙoƙin yara na ƙasa wanda yake shi yana da matsaloli domin har yanzu akwai wasu jihohi na Najeriya da ba su karɓa sun zama da shi dokoki ba me yasa kuwa saboda akwai wasu sashi kanar cikin wannan kundin kare haƙƙin yara da ya saba ma addinin musulunci shi yasa a wasu jihohi musamman na arewa zaka ga har yanzu ba su karɓe shi ba amma kamar jiha irin ta Kano ta yi kokari har ta fito da wani kundin cewa Kano Sexual Rights Protection Law domin kare haƙƙoƙin yara to shi wannan kundi na kare haƙƙoƙin yara a gaskiya ya samar da hanyoyi inda za a kare haƙoƙin yara na lafiyarsu na ba su ilimi na kula da su na kuma ciyar da su sannan kuma na hana wani ya ci zarafinsu idan ya ci zarafinsu da abin da doka ta tanada sannan kuma akwai shi wannan shi ma kundi na wanda yake hana fatocin yara zuwa wani daga ƙasa zuwa wata ƙasa ko ma daga wata jiha zuwa wata ƙasa ɗayan zuwa wata jiha shi ma ya tanadar da hukunci iri-iri wanda ya fara tun daga ɗaurin shekara 5 har izuwa ɗaurin shekara 10 da kuma ba da tara ta 50,000 har izuwa miliyan 2 ma idan aka samu dukkan wani ko da airline wato masu jiragen sama da suke ɗaukan yaran ma suke tafiya da su idan an same su da wannan laifin kuma za a yi musu tara a ci za a ci su tara sannan kuma shi kanshi air operator ɗin wanda yake da wannan abinan airline din za a iya bashi gidan yari na wasu shekaru. Sannan kuma waɗanda suke yi din waɗannan mafatocin na yara idan an same su da laifi za a iya kwace kuɗin da suka samu wanda akwai wani abinan trust fund, Victims of Trafficking Foundation Trust Fund, shi wannan dokokin na prohibition against trafficking in persons din wannan ya samar da cewa aka karɓe musu wannan a sa a cikin wannan. Sannan ita shi kanshi penal code din nan dokoki tsarin hukunce-hukunce da kuma shi kanshi criminal procedure act dokokin shi na tsarin hukunce-hukunce na ɓangaren kudancin ƙasa duk ya yi tanadi na yanda za a kare yara idan an ci zarafin. Yana daga cikin cin zarafin yara hatta dabbobi idan an ci zarafinsu an maltreating ɗinsu ko ill-treating ɗinsu za a yi mutum hukunci sai dai in ba a kai rahoton ba. Kaga kamar idan yarinya an ci zarafinta tsari na 200 sashi na 260 zuwa 268 na shi kundin tsare-tsaren laifuka na penal code ya tanadi hukunci tun daga shekara 2 har zuwa shekara 5 da zai kai shekara 7 a ƙarƙashin sashi na 271 na cewa idan an ci zarafin yara ko an maltreating ɗinsu ko ka sa sun ji ciwo ko ka yi musu wani abu domin yara amana ce da Allah yake bayarwa idan duk abin da kai musu to wai banda ma dokokin da na ƙasa da suka tarar da abin da za a yi mutum Allah ba zai bar mutum ba za a yi mishi wannan hukunci. Sannan kuma a yanzu da nake ciki akwai wannan dokoki ma da gwamnati ta yi a wannan shekarar wato za ta yi fasin ɗin shi Violence Against Persons Prohibition Act 2015 an yi shi ne a watan Mai. Shi ma wannan ya samar da yanda za a kare haƙƙoƙin yara da ya ma hana uba ya gudu ya bar yara ko da uwarsu ko kuma mace idan tana ta taba musamman a kudancin Najeriya yanda ake sata ta shiga wani irin halaye. Sannan kuma ya kare irin yanda idan an ci zarafin yaro shi ma ko kuma uba ya gudu ko kuma ita ma uwa ta kama ta yadda yaranta ba ta kula da shi ba. Sannan kuma ha'ilayi ya hana yiwa yara 'yan mata kaciya. Sannan ya hana irin uwa ko mutum ya tsayarci domin akwai mazan da ake samu da za su shiga cewa da matansu da yaransu wani lokacin kawai saboda zafin ransu ya kore ta ya ce ta fita daga gidan. Shi wannan tsarin da ya zo wannan shekara da aka yi shi a wannan shekarar ya hana cin wannan zan namiji ya ci zarafin mace a irin wannan haka. Akwai abubuwa da idan kuma har mutum ya yi ga tanade-tanaden da hukunci da doka da hukunci ya tanada za a yi mishi. Duk wani abu da zai ci zarafi ko da zai ɓata ma yara ko da traditional harmful practices ɗin nan ko yi ma yaro tsage ko wani abu duk ya zo ya hahana ba ma mata ba ko yara har ma maza ya kare musu haƙoƙinsu jaji. Don haka ne ma ya koma cewa cin zarafin ɗan adam haƙƙi ɗan adam ba ma cin zarafin mata ba ya haɗa da mata da maza da yara da manya ƙanana ne ko ma wane ne ya haɗa ya kare haƙoƙinsu da yaran da ake samu ake cin zarafinsu uncle kamar babbansu na gida ko iyayensu ma su ga sun ci zarafinsu ta nemansu wasu yaran ma za ka ga har sun zo sun samu ciki sun zo sun haihu ga shi ubanta ne ko kuma ƙanin mahaifinta ne ya yi irin wani to duk ya tanadi irin wannan da hukunci wanda kuma hukuncin nan ma ba ma ya tsaraya hukuncin faɗe ne hukuncin faɗe kuma ɗaurin rai da rai ne ake yi.
To za mu ce yanzu su al'umma menene nasu gudunmawa dangane da magance irin wannan matsala?
Babbar gudunmawar al'umma shi ne na farko su sa idanu a kan yaransu. Sannan kuma na biyu idan waɗannan abubuwan sun faru su daina kallon wanda aka yi wa su daina kyamar shi wanda aka yi wa laifin abin ya faru a kan shi ɗacin victim ɗin ko faɗe ko kuma ta samu an ci zarafinta ne ko malaminta ne domin za a ji mutane suna ce a ai wannan malaminta an ci yayi kaza ai lalle karshen ta ya faru to su dena duba irin wannan dena kuma kyamar irin wannan yara a kyamar ta koma a gan akan shi wanda ya aikata wannan laifin sannan kuma idan har sun gani mutum ya gani danka kedo mu jawo da irin yanayin dabi'un mu na da dadin na kowa ne idan har ka ga abu zai faru akan dan wani so kai lalle lalle da yanda za ka taimaka ka hana sannan mu ba mu yaran mu tarbiya ta gari sannan mu tabbatar mu al'umma ta dinga taimakawa tana ganin cewa an tsaida hukunci kada a kirawo ka sheda ka san abin da ya faru ka motsi ka ce kai ba za ka je ba ko kuma ka je yau baka ba da sheda ba ana sake neman ka ka koma ka taimaka ka koma domin sai ana samun hukunci sannan ga al'umma za ta zauna lafiya sannan zai kuma zama darasi ga wani ma wanda yake tunanin zai yi insha Allah ba zai tsaya ne da ya aikata ba
Tuwa gaida barista Maryam Ahmed Sabo yanzu kuma ga filin da fadafe wanda Lamis Maryam Murtala za ta gabatar da shirin.
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanku da warhaka. To yau a kitchen din zamu nuna yadda ake yin gireba. Kowa ya san gireba dai ta kasar Hausa. Wato tana cikin irin kayan dan taddacin da lashe-lashe da wani lokaci in an yi baki zaka iya basu a ko yara ne za a iya dan basu in za su je makarantar Islamiyya haka a ko kuma ana amfani da shi wajen idan an yi gara za a yi wa mace aure za a kai mata gara za a yi amfani da ita to ita dai gireba yadda ake yin ta da fulawa ake yi za a samu fulawa za a samu mai misali idan zaki gungwani biyu zaki samu manki ko gwangwani daya sannan zaki samu sukari amma shi sukarin daka shi ake ya zama gari idan sukarin ki ya zama gari misali shi ma gwangwani ki daka shi idan ya zama gari sai ki hada shi da fulawar nan gwangwani uku bayan kin tankade sai ki zuba sai ki chakuda idan kika chakuda shi sai ki kawo man nan sai ki dinga zuba a ciki kina zuba a ciki kina gaurayawa ita gireba ba a kwaba ta da ruwa mannan shine kawai abin da ake kwabawa da shi dan haka sai uwar gida bayan ta kwaba ta tabbatar sun murzu sosai kalar fulawa za ta canza yanayin ta saboda farace fulawa to in aka zuzzuba mata waɗannan abubuwan za a ga cewar ta canza kala ta canza yanayin dan haka sai uwar gida ta zo ta fara mulmula ta kamar yadda ake mulmula gireba ba mulmule ake mata kamar mulmulan ko a ce kwallo ba a'a ita yadda ake yanayin ta juya ta zaki dinga yi tana hadewa kina juyawa daga nan zaki iya dan dandade ta da daya hannun naki ki dandade uwar gida in kina so kafin ki gasa zaki samu ridi sai ki dan barbada akai ki barbada ridin ki sannan sai ki zo ki samu kaskon da zaki gasa ko faranti ko tray na gashi sai ki jera a jiki in kika jera a ciki sai ki zo ki sa shi a abun gashi idan uwar gida abun gashin zamani za ta gasa to dama akan dan kunna wutar gurin ya dan yi dumi kafin a sa idan kuma a namu na gargajiya zaki to dama kin san yadda muke yi wuta ce za a sa a jera su akan tray sai kuma a rufe tray akai sai a dada dora wata wutar garwashin wuta akai sai ki gasa gire baki idan ta gasu zaki tarar cewa saman ta yayi baki kasan ta ma yayi baki haka yanayin ta dai ba baki kirin can ba ko kuma in ce miki ruwan kasa haka yake zama to gireba ki ta gaskiya nan uwar gida wannan shine yadda ake yin gireba
to madalla mun gode Lamis Maryam Murtala da wannan abinci da kika koya mana
gireba ku
gireba
kin ce biki taba ci
ba ban taba ci ba
ya kamata ta aiko mana na taba ci ai kin san tana da makarantar koyar da girke girki to da muka je Kano ta aiko mana
to yayi kyau to Jamila da Ibrahim Jarmai mun daje abin da aka tattauna akai me zamu ci a gurguje
gaskiya mutane su san haƙƙin kansu haƙƙin su domin su san yadda za su kare kansu
sannan maganar al'ada da ake kunya ta sa mutun ya danne haƙƙin kanshi da kanshi
kamata yi a kawar da wannan
gaskiya.
To madalla, karshen shirin namu kenan. Na yau da fatan kun ji dadin shi, sai kuma goben Allah kai mu zamu ji wani sabon shirin a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Ibrahim Jirmai,
da wanda ya hada mana sauti Daniel Brown, da engineer mu Nashwan ne Maryam Dauda, ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.